Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata 22 ga watan Yuni na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan tallafin kuɗi da kasar Italiya ta baiwa Niger don yaki da ƴanci rani za ku ji kiran da malaman addinin Islam suka yi na neman zaman lafiya da kuma gwamnati ta kyautatawa talaka a yayin da ake rufe tafsirai na wannan shekarar a jihar Niger. A yau za mu so mu ji ra'ayinku ne akan me ke jawo hauhawar farashin kayayyakin mu'amala na yau da gobe a duk lokacin da ake bukukuwan addini kama daga sallah zuwa Kirsimeti. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa da 1. Za mu kawo muku takaitaccen labaran wasanni daga Najeriya haka kuma za ku ji tasirin watan azumin Ramadana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Alhamis cewa bai naɗi hirarsa da James Comey da rikoda ba, wato tsohon shugaban hukumar binciken FBI ta Amurka, da shugaban ya kora bayan da Comey ɗin ya ce shugaban ya nemi ya yi watsi da binciken da hukumar ke yi a kan katsalandan Rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Wannan bayanin na Trump ya kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana cece-kuce a kan ko ya naɗi bayanan hirarraken sirri da ya yi da Comey a fadar White House har su biyu ko a'a. Trump ya yi hirar da Mr. Comey a lokacin wata liyafar cin abinci da daddare a fadar White House bayan da aka rantsar da shi shugaban ƙasa a watan Janairun da ya gabata. Lokacin da ya buƙaci Mr. Comey ya ɗauki alƙawarin yi masa biyayya abinda shi kuma Comey ɗin ya ƙi amincewa da shi. Mr. Comey dai ya faɗawa wani kwamitin majalisar dokokin ƙasar a watan da ya gabata cewa a wata ganawa da ya yi da Trump daga baya a cikin tsakiyar watan Fabrairu, shugaban ya ce mashi yana fatan zai yi watsi da binciken tsohon mai ba ƙasa shawara ta fannin tsaro, wato Michael Flynn, akan alaƙarsa da jakadan Rasha a Amurka. Trump dai ya kori Flynn kwana ɗaya bayan da ya ji cewa Flynn ɗin ya yi wa mataimakinsa Mike Spence ƙarya akan alaƙarsa da jakadan Rasha Sergey Kislyak.
Wani mummunan harin ƙunar baƙin wake na mota a kudancin lardin Helmand da ke ƙasar Afghanistan ya kashe aƙalla mutane 34, wasu kuma 60 sun jikkata. Shaidun gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bom ɗin, sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattaru a wani bakin gwamnati a wani bankin gwamnati mai suna New Kabul Bank da ke birnin Lashkarga don karɓar albashinsu. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Omar Zwak ya faɗa wa muryar Amurka cewa wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Ya kuma ƙara da cewa fararen hula da jami'an tsaron soja na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Wannan harin dai ya zo ne gabanin bukukuwan sallah ranar Lahadi a Afghanistan a ƙarshen azumin Ramadan na wannan shekarar. Sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manyan janar-janar ɗan sojan Iraki sun ce kai hari a kan daɗaɗɗen masallaci mai tarihi na Al-Nura a Mosul da 'yan ISIS suka yi na nuna alamun ƙarfinsu ya fara ƙarewa. Sojoji a Mosul sun faɗawa muryar Amurka cewa dama mayakan ISIS sun so su kai hari kan masallacin kafin dakarun Iraki da na haɗin gwiwa su ayyana samun nasara a kan ƙungiyar mayakan a Mosul. Dama kuma dakarun Iraki sun sha ƙoƙarin fatattakar 'yan ƙungiyar ta'addan daga tungarsu ta ƙarshe da ke birnin. Wannan tsohon masallacin na tarihi da ke Mosul an gina shi fiye da shekaru 800 da suka wuce. Kuma a nan ne jagoran ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi ya ayyana kansa a matsayin shugaban daularsu da suka kafa a wasu sassan Iraki da Siriya a shekarar 2014. Kamfanin dillancin labaran 'yan ƙungiyar IS na Amaq ya fitar da tasa sanarwar da ke musanta cewa 'yan ISIS ne suka kai hari akan masallacin. ya zargi jiragen sama Amurka da kai hari akan masallacin.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun fara wani taron koli na kwanaki biyu a Brussels yau Alhamis don tattaunawa akan duk abubuwan da suka shafi nahiyar tasu, kama daga shirin Birtaniya na fita daga kungiyar kasashen zuwa batun hanyoyin tada kuma da tattalin arzikin kasashen. Ana saran jawabin Prime Minister Birtaniya Theresa May a taron na kwanaki biyu zai hada da bada tabbacin makomar mutane miliyan 3 na sauran kasashen tarayyar Turai da a yanzu haka suke zaune a Birtaniya. Haka kuma idan aka hada da zancen makomar mutane fiye da miliyan 1 'yan Birtaniya da ke zama a wasu kasashen tarayyar Turai, ana iya gane cewa wannan na daya daga cikin manyan batutuwan da dole bangarorin biyu su amince da su a wannan zaman shawarwarin da aka fara farkon makon nan. Bayan mai ta yi jawabi yau Alhamis da dare, sauran shugabannin tarayyar za su ci gaba da taron ba tare da ita ba, don tattauna nasu bangaren shirin ballewar Birtaniya daga tarayyar Turai, wanda ya sa aka jefa ƙuri'ar raba gardama a Birtaniya shekara ɗaya da ta gabata, kuma ana sa ran za a gama shirin watan Maris ɗin shekarar 2019. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar da kuka ji daga farkon shirin, kasar Italiya ta baiwa kasar Niger tallafin wasu makudan kudade don yin amfani da su wajen yaki da yan ta'adda da kuma bakin haure. Ga Salamomin Burma da cikakken rahoton.
Kimanin miliyan 50 na euro ne kungiyar tarayyar Turai ta tallafawa kasar Niger da su a matsayin wata gudunmuwar da za a yi amfani da ita a wani bangare na bukatun kasar ta Niger da ke kunshe a tsarin kasafin kudaden 2017. Ayyukan tsaro da shugabanci na gari a yankunan Sahel da na tafkin Chadi su ne abubuwan da za a mai da hankali a kai, inji wakilin kungiyar tarayyar Turai a Niger, wanne ya ci gaba da cewa. Hukumomin Niger ne suka nuna bukata ga tarayyar Turai ta tallafa a yayin taron Lavalet na watan Nuwambar 2015. Saboda haka muke ganin lokaci yayi da za a cika wannan alkawali, domin ba za a iya magance matsalar tsaro ba muddin ba a tanadi kayan aiki ba. Kasar Italiya ce ta fanshi kungiyar EU wajen bayar da waɗannan miliyan 50 na euro saboda gamsuwa da irin kokarin da Niger ta sa gaba wajen zartar da dokokin dakile hanyoyin yancin ranar da ke kwarara zuwa Turai. Saboda haka Italiya shirye take ta bada gudunmuwa domin daurewar waɗannan matakai, kamar yadda jakadanta a Niger Marco Principe ya bayyana. Dama dai a can baya kungiyar tarayyar Turai ta tallafa wa jamhuriyar Niger da wasu miliyan 30 na euro da suka jibanci wani rukuni na bukatun kasar a fannin tsaro. Saboda haka zuwan waɗannan miliyan 50 na euro zai matukar ƙara ƙarfafa wa gwamnatin Niger gwiwa game da faɗi tashin da ta sa gaba don murkushe ayyukan ta'addancin da ke shigowa ƙasar ta Libya da Najeriya da Mali. Matsalar da aka gano cewa tana ƙara taimakawa cigaban fataucin makamai da miyagun ƙwayoyi, har ma da kwararar bakin hauren da a yau ke canza kamanni zuwa safarar bil'adama, ba idan matsalolin canjin yanayi da ke kawo cikas wajen samar da cimaka, lamarin da ya tilasta wa Niger keɓe kashi 20 daga cikin 100 na kasafin kudaden ƙasar, inji ministan kudin Niger Hasu Masaudu da ke jinjina wa wannan yunkuri na kungiyar tarayyar Turai.
Nous continuons à nous battre tous les jours pour que jamais il n'y ait de groupe armé qui s'installe sur notre territoire. Ça fait 20% des ressources budgétaires ajoutées.
A taron da kasashen kungiyar EU suka gudanar a birnin Brussels a watan Afrilun da ya shige, kasar Italiya da ke cikin jerin kasashen da suka fi fama da kwararar bakin haure daga nafiyar Afirka, ratsawa ta Niger da Libya, ta dauki matakin kafa wani sansanin soja a kudancin Libya da ma arewacin Niger domin dakile dukkan wasu miyagun ayyukan da ke da alaka da masu tayar da kayar baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla Salamu Mumuni Barma, sai kuma mu koma jihar Niger a Nigeria, inda aka gudanar da taron addu'o'i neman zaman lafiya yayin da aka kawo ƙarshen tafsiri na wannan shekarar. Ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
An gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya a wuraren rufe tafsiran watan Ramadan a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayan gudanar da addu'o'in, manyan malaman da suka gudanar da tafsiran sun janyo hankalin mahukunta akan mahimmancin tausayawa na ƙasa. da kuma nema wa al'umma sauki. Sheikh Nasiru Abdul Muhyi ya ce lamarin kudin kujerar aikin hajjin bana yana damun al'ummar musulmin Najeriya.
Hukuma ta ce kudin haji har ya haura sama da miliyan guda, to sai muna ganin gaskiya ya kamata a sake duba wannan matsala.
Taimakawa marayu da jawara wanda mazansu suka mutu na ɗaya daga cikin ayyukan da aka gudanar a wajen rufe tafsiran na bana. Malam Yahaya S. Baba da ke zaman sakataren kwamitin kula da marayu na ƙungiyar Izala a jihar Niger ya ce sun kashe naira miliyan 5,200 wajen taimakawa marayu da jawarawa 3,345 da kayan sallah. Sai dai ya ce sun samu cikas na rashin samun tallafi daga gwamnati.
Lalle wurin masalatai ne da muke samu taimako, amma bara sa a bamu. So da yawa mun yi kokarin mu samu ta wurin gwamnati, abun bai yi karfi ko ba, amma muna kyautata zato killa za mu dan samu taimaka. Amma a yanzu abin da muke samu kamar nan mina muna da masalatai 62 yanzu nan, inda kowa yana da ranar da yake karbe sadaka fi sabilillah na taimakawa marayu.
Ko baya ga rashin samun tallafin gwamnatin a ɗaya gefen ma, da dama daga cikin masu hannu da shuni da ya kamata a karɓi tallafin marayun daga wajensu a nan jihar Niger sun tsallaka zuwa aikin umara a can ƙasar Saudi Arabia. Al'amarin da Sheikh Abubakar Giro da ya rufe tafsirinsa a garin Borgu ya ce da sake.
Ai babu lada da ta wuce kaici yadda marayun ga da ake yi mastora ake ba su abinci, waɗanda ku kansu na iya kawo ƙarancin ruwan sama, ko kansu na iya kawo bala'i cikin ƙasa. Ka tsaya ka taimake su, yafi ka dau kuɗin nan ka je ka bi ladar dawafi ko ladar wani abu na addu'a a abin a haram. Ka tsaya ka taimaka ma marayu da ƴan bayin Allah, tunda ci yadda mai azumi yana daidai da ladar azumi gaba daya.
A bana dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta gamsu da yadda malaman suka gudanar da tafsiransu cikin hikima. Inji daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinan jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi.
Saboda tafsirai sun tafi cikin kwanciyar hankali, cikin natsuwa, bisa tsari yadda manzon Allah ya tafsiri da kuma sahabbai suka karanta.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah ya karbi ibadunmu. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin menene yake jawo hauhawar farashin kayayyaki, kayayyakin mu'amalar yau da kullum. A duk lokacin da aka ce ana gudanar da bukukuwan addini, misalin sallah ko Kirsimeti, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To masu sauraro, yanzu mun samu kira daga jihar Ondo. Waki magana daga jihar Ondo?
Sunana Hassan daga nan Ondo nake kiran ku.
To Malam Hassan, ka dan rage radion ka dan ina jin ka. Ina jin magana ta.
To batun hauhawar farashin kaya.
Na
kamata ma ƴan kasuwa su gane wannan abubuwan, watan kuma neman lada ne. an ce dala ta hau sama, amma yanzu dala gashi abu lamar kai ma 350 ne. To ga gani yanzu ya kamata, kuma kai har yanzu bai sauka ba komi in kaje ban sassa ma sai dai a hankali.
To
Allah dai ya kawo muna mafita.
To madalla Malam Hassan mun gode. Sai kuma kira daga Hadeja jihar Jigawa kenan. Waye ke magana daga Jigawa?
Haruna ne kafinta daga Hadeja.
To Malam Haruna kafinta, menene ra'ayinka?
Eh Hadeja.
Na'am.
Kai na gaskiya ne sai hukuma ne gaskiya.
To ta yaya?
Hukuma ce ya kamata ta yi control price.
Kamar yaya hukuma ta yi control price? Wani lokacin abinda muke magana akai shine kayan ba sa tashi sai lokacin da aka zo misali bikin sallah ko Kirsimeti, in ka kula muna zaune lafiya ana saida kayan abinci musamman kayan masarufi, sai lokacin azumi ya zo ko kuma lokacin sallah ko lokacin Kirsimeti, kuma ƴan kasuwan nan ba ma'aikatan gwamnati bane ba, jarin su ne. To me zaka ce game da wannan?
Yawa, abin da nake gaskiya to kamata yan kasuwa, manyan yan kasuwa ne kamar su na dan sassauta kayan saboda yanayin da uwa ta samu su yi hidindimin sallah.
To Allah ya sa sun ji ka waɗanda aka yi magana domin su. Sai kuma jihar Nasarawa, wa ke magana daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa ke magana?
Sunana Sha'ibu Zan, in ce kika jihar Nasarawa. Mun ba kungiyar murama abota kafafen yaɗa labari ci gaban ƙasa.
To Malam Sha'ibu.
Na'am. Ra'ayina dangane da hawa farashin kayayyakin masarufi musamman ma a wannan wata na azumin Ramadan. To gaskiya wannan wani tsanci ne, kuma rashin tausayi da rashin imani shike sa yawancin ƴan kasuwa mu tashin kaya a wannan wata. Wannan wata ne fa na alfarma, wanda ya kamata a ce duk wani ne sai da wani kayayyakin masarufi kai da ma kayayyakin masarufi ko wani irin kayayyaki ya kamata a wannan wata a sassauta a yi sauki domin mutane na neman lada, amma sai ka ga ba a tashin farashin kaya sai wannan wata ya kama. Wannan gaskiya rashin imani da rashin tausayi da kuma wannan rashin imani, don gaskiya za mu ce to Allah dai in shiri wa'annan mutane masu irin wannan kasuwanci a daidai wannan wata gaskiya wannan.
To malalla mun gode Malam Sha'ibu. Sai kuma Maleka Zuru jihar Kebbi kenan ko? Wake magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Nasiru Mamman da Kebbi Zuru local government court area.
To Malam Nasiru, ka dan rage radiyonka, ina jin muryata a cikin radiyonka yanzu haka, ka dan rage ta.
Okay na dan rage.
Yawwa, to me ra'ayinka?
Wato abun da ke kawo wannan gaskiya rashin godiya ne da kuma rashin tunani.
To
shike sa sai shiga lokacin Ramadan, bayan a ce mutane sun samu sauki, wai sai shiga za a ga lokacin wasu ke kara kuɗi. Yanzu akwai wani gari nan Zuru, ana ce ma wurin Beltre, duk shekara yana rubuta Ramadan price, amma wallahi shekara da bai rubuta komai ba, ana zuwa yana raguwa kwarai.
Kamar ya bangane Ramadan price ba, wato farashin watan Ramadan yana ƙara kuɗi ne a lokacin Ramadan na musamman ko kuwa ragewa yake a baya, me ya faru?
A'a, ragewa yake yi, duk shekara yana ragewa yake, amma shi wanda ga wata shekara ko haka dan bai rubuta ba, balle ya rage.
Amma bana bai rage ba kuma bai rubuta ba.
Amma bana bai rage ba.
To me kake tunanin ya jawo haka?
To abin da nake tunani ya jawo kai da mutane ke ta magana ko shirme ne cewa wai dala ta tashi kudi, ai magana ko bi ka ji mutum wai dala ta tashi, dala ta tashi, abin da ake magana kai kenan, da ka yi magana sai a ce maka dala ta tashi, dala ta tashi. To kin ga kaga irin haka dole a samu matsaloli da dama.
To
Allah dai ya shirya.
To amin mun gode Nasiru. Yanzu za mu je Gombe, kuma waye a Gombe yake magana?
Wansir Baboro daga Nafada.
Na'am, ban gane ya sunanka?
Nasiru Baboro daga Nafada.
Nasiru Baboro, okay. To Malam Nasiru, sanninka da warhaka.
Alhamdulillah, ni kuma ra'ayina dangane da wannan batun ya kamata gaskiya ɗan kasuwa mu su ji garin Allah sai rage farashin kaya.
To
don ganin sallah ya gara.
To shine ra'ayinka? Hello? To Nasiru, ina jin ya katse. Sai kuma jihar Kaduna, wane ne ke magana daga jihar Kaduna? To, una ga wannan ya katse shi ma. So karamanta dai masu sauraro muna magana ne akan me yake jawo hawa farashin kayayyakin musamman kayayyakin masarufi a lokutan bukukuwan addini, azumi da Kirsimeti da shauransu. Ga wani kiran daga Kaduna har ila yau. Wane ne daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Naziru,
aminu alaikum salam.
Yamma.
Me radio da recorder?
Na gode, na baka kyautar radio.
Godiya nake yi.
To, alhamdulillah. Malam Naziru, idan muka dauki irin wannan abubuwan da ke faruwa dangane da ita kanta maganar watan Ramadan ko kuma a lokacin bukukuwan sallah ko na Kirsimeti.
Na'am.
Gaskiya matsaloli ne da yawa, akwai ɗan kasuwa wanda suke sayan kaya su ajiye domin su tabbatar da cewa idan lokacin kaga lokaci ne na bukatun abubuwa sosai su bari su yi abin da za su tabbatar da sun dora wasu kuɗi, sun dora wata riba da sauransu. Domin kasuwancin nan muna yi saboda shekara 18 wannan sana'ar mali, to mun san irin wannan almundahana da irin wannan cuku-cuku da ake yi. Akwai mutumin da kayan nashi bai ƙara naira 10 ba, za ka ga ya zo ya ƙara kuɗi. To ya kamata daga ƙarshe dai muna kira ga al'umma, ya kamata su tsoron Allah su tabbatar da cewa suna tausayawa mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Man la yarhamun nasi la yarhamuhum Allah." Ya kamata mutum ya taimaka wa mutane, ya tabbatar da cewa duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa ka tausaya, domin Allah kai ma sai ya tausaya. Amma ƙarshen nawa kira kenan da ƙarshe, muna fatan Allah ya sa mu sallah lafiya. Malam Naziru, a gaida abokan aiki a tashi lafiya.
To za su ji ka insha Allah wa Alhaji Musa, mun gode kwarai da gaske. Sai kuma mu je jihar Lakoja. To wa yake magana daga Lakoja? Amin wa alaikumus salam.
Sunana Dahiru Ba'aje daga Lakoja.
To, so Dahiru Ba'aje, menene ra'ayinka game da wannan al'amari?
Kai na aka wannan al'amura dai muna fata jama'a su ji tsoron Allah.
To.
Ita wata ya mu al'umma. Domin duk abin da aka tara a duniya na fa barci za a tafi gaban Allah. Muna fata jama'a su sassauta mu al'umma.
To, to Allah ya sa sun ji ka Malam Dahiru Ba'aje. Kuma da kiran Malam Dahiru Ba'aje muka zo ƙarshe a cikin wannan shiri na kira amsa kiranku da jin ra'ayoyinku. To ga kuma tasirin azumin watan Ramadana.
Masha Allah, sunana Mahmudu Muktar dan Bauchi. Alhamdulillah, muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina na musulmi, saboda ina ɗaya daga cikin shugabannin musulunci. Allah ya wajabta mana azumi, dole ne akan musulmi. Na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake biya wa yake ba da azumi, shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni, a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya, da shekara duk sai a kan azumi zo nakan samu da ƙaruwar lafiya, nakan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba, maganganun da ba su dace ba, da kuma zuwa da ba su dace ba. Alhamdulillah.
Sunana Haruna Dan Shehu mai turare. To, alhamdulillah, watan azumi dai watana mai albarka, cikin wata 12 Allah ya zabe shi watana na rahama, na jinkai, na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna. Watana mai muhimmanci he da duwai aka tsoro, saboda haka ina ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada, musamman wanga lokaci. Kai abu guda za a linka maso 10, idan kai 10 za a linka maso 100, idan kai za a linka maso 100.
To, madalla, Allah Ubangiji ya karbi bukatunmu. Yanzu kuma ga labarin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Fatan da kasar Kamaru take da shi na samun tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon kafa ta zakarun nahiyoyi ta hukumar FIFA ya disashe, bayan da a yau ta yi kunnen doki da kasar Australia da ci 1-1. Kasar ta Kamaru ce ta so ma zura ƙwallo a ƙarshen rabin lokacin wasan na farko, kafin daga bisani a minti na 60 na wasan kasar ta Australia ta farke cin. Kasancewar ta sha kashi a wasanta na farko na matakin rukuni-rukuni da wuya zakarun na Afrika su sami tsallakewa, domin ko za su kara ne da kasar Jamus a wasansu na uku na rukunin nasu na bi. An yanke wa tsohon ɗan wasan Chelsea Oscar hukuncin dakatarwa na tsawon wasanni 8, bayan da aka baiwa hammata iska tsakanin 'yan ƙungiyarsa ta kasar China Chiang Kai-shek da wata ƙungiyar a wasansu na gasar League ta kasar China ɗin a ƙarshen mako. An kama Oscar da laifin harba ƙwallo kai tsaye ga 'yan wasa biyu na ƙungiyar Guazhou da suke karawa da ita a wasan da ya tashi a kunnen doki da ci 1-1. An kayar da Oscar ne a ƙasa kafin fada ya kicime tsakanin 'yan wasan. Oscar, wanda ya koma ƙungiyar ta Chiang Kai a watan Janairun da ya gabata a kwantiragin fan miliyan 60, zai kuma biya tara ta kuɗin ƙasar China yuan 40,000. Kungiyar Crystal Palace ta Ingila tana nan tana kammala yarjejeniyar daukar Frank De Boer a zaman sabon mai horar da ƴan wasan ta. De Boer wanda shine zabi na farko na shugaban hukumar gudanarwar kungiyar Steve Parish zai maye gurbin Sam Allardyce wanda ya bar kungiyar bayan ya tsira da ita daga faduwa daga gasar Premier. Dan kasar Netherlands mai shekaru 47 De Boer bai sami wani aiki ba tun a watan Nuwamban shekara ta 2016 sa'ad Inter Milan ta sallame shi bayan kwanaki 85 kacal da yayi aiki da ita. A ci gaba da cefani a kasuwar ƴan wasa a Turai kuma kungiyar Juventus ta tabbatar da sakin dan wasan baya Dani Alves a shekarar ƙarshe ta kontragin sa. Tuni da kocin Manchester City Pep Guardiola ya nuna sha'awar sa ga tsohon dan wasan nashi a kungiyar Barcelona. Ita kuwa kungiyar Everton ta shirya tsab domin rattaba hannun kontragi da dan wasan Malaga Sandro Ramirez akan kuɗi fam miliyan 5.2. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun a wajejen shekarar 1990 lokacin da aka baiwa yammacin kogin Jordan da Gaza ƙwarya-ƙwarya ƴancin cin gashin kai, Amurka ta bayar da tallafin sama da dala biliyan 5 don farfaɗo tattalin arziki da samar da tsaro ga Falastinawa. Za a ci gaba da bayar da wannan taimakon a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Makasudin wannan taimako shine tallafawa mutanen Falastina da ke bukata da kuma samar da zaman lafiya tsakanin Falastinawa da Isra'ilawa. Amma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fito ƙarar ya faɗi cewa Amurka na neman hanyar kawo canji ga daɗaɗɗen tsarin nan na biyan iyalan 'yan ta'adda waɗanda suka mutu sanadiyar aikata ta'addanci kan Isra'ila. A wajen wani bahasi da ya bayar gaban 'yan majalisun Amurka, Mr. Tillerson ya ce baki ɗayansu, shi da shugaba Trump, sun tayar da maganar ga jami'an Falastina da shugaban ƙasa Mahmud Abbas a lokacin da suka kai ziyara cikin watan Mayu a birnin Baitalami. Duk da yake a cikin watan da ya gabata jami'an Falastina suka sanar da cewa za su dakatar da biyan kuɗi ga iyalan wasu fursunoni 'yan ƙungiyar Hamas, wanda hakan bai taɓuka komai ba wajen ɗaukar mataki game da damuwar Amurka na magance matsalar ci gaba da biyan 'yan ta'adda kuɗi. Kamar yadda shugaba Trump ya faɗa a lokacin da yake tsaye ganga da shugaba Abbas a Baitalami, zaman lafiya ba zai taɓa dawoma ba a gurin da ake goyon bayan tashin hankali. Dole sai mun fito mun yi Allah wadai da murya ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kafin mu karkare yanzu ga marin Dauda da labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Alhamis cewa bai naɗi hirarsa da James Comey da Rikoda ba, wato tsohon shugaban hukumar binciken FBI ta Amurka, da shugaban ya kura bayan da Comey ɗin ya ce shugaban ya nemi ya yi watsi da binciken da hukumar ke yi a kan katsalandan Rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Wannan bayanin na Trump ya kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana cece kuce a kan ko ya naɗi bayanan hirarrakin sirri da ya yi da Mr. Comey a fadar White House har sau biyu ko kuma a'a. Wani mummunan harin ƙunar baƙin wake na mota a kudancin lardin Helmand da ke ƙasar Afghanistan ya kashe aƙalla mutane 34, wasu su 60 kuma sun jikkata. Shaidan gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bom ɗin, sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattara a wajen wani bankin gwamnati mai suna New Kabul Bank da ke birnin Lashkargah don karɓar albashinsu. Manyan janar-janar ɗan sojan Iraki sun ce kai hari kan daɗaɗɗen masallaci mai tarihi na Al-Nuri a Mosul da 'yan ISIS suka yi na nuna alamun ƙarfinsu ya fara ƙarewa. Sojoji a Mosul sun faɗawa muryar Amurka cewa dama mayakan ISIS sun so su kai hari kan masallacin kafin dakarun Iraki da na haɗin gwiwa su ayyana samun nasara akan ƙungiyar mayakan a Mosul.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin ta bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.